والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da hudu ga watan Juma'a al-Ula. A wannan shekara ta 1426 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 11 ga watan 6 shekara ta 2005 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasi na 73. Idan ba manta ba, muna cikin babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin Abu Umama Sudayy ibn Ajlan, shine karshen abin da muka karanta. Yau kuma zamu tashi kan hadisin Anas dan Malik. Wa an Anas radiyallahu anhu qala ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يلبس الا يسيرا حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها. An karba wannan hadisi daga Anas dan Malik, Allah shi kare da gare shi, yace ma su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala alislam shay'an, ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu bisa ga musulunci, mutum ya bashi ya ce dan addinin da kake kira zuwa gare shi, wato ya roki manzon Allah, manzon Allah ya bashi dan kwadayin shigarsa musulunci. Ba taba roƙon manzon Allah ba bayar da wani abu bisa ga musulunci, illa a bahu, face sai manzon Allah ya bayar da wannan abu. Duk abin da yake tsammanin zai bayar, kuma bayarwar ta yi tasiri wajen shiga musuluncin wanda aka baiwa, to manzon Allah na bayar da wannan abu. Anas sai ce walaqad ja'ahu rajulun, wani mutum ya taba zuwa wajen annabi, fa atahu ghanaman bayna jabalaini, sai manzon Allah ya bashi adadi na tumaki da awaki da ya kai cikin tsakanin dutse da dutse, kamar ratan da ke tsakanin duwatsu guda biyu a cika shi da tumaki. Manzon Allah ya ce kora ka tafi dunnaka ne. Me ya faru? Faraja ila qaumihi, sai ya koma wajen mutanansa shi wannan mutumin. Fa qala, yace ya qaumi aslim, ya ku mutane na, ku zo ku shiga musulunci. Fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra, muhammad fa na bayar da kyauta irin baiwar wanda baya jin tsoron talauci, domin wanda duk ke jin tsoron talauci ya za iya bayar da tumaki garke guda a matsayin kyauta. Kai dai ya iya bayar da daya ko biyu, in ya karfin hali ya bada uku, ita ma ya nemo wadda ta kiyamushe ta rame a cikin garke ya bayar. Amma dai ya dauki garke guda filin da ke tsakanin duwatsu biyu cike da tumaki da awaki, ya ce gaba ɗaya a bayar. Lallai wannan kyauta ce wadda ba taɓa ganin mai irin ta ba, in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu, Anas dan Malik yace ya sanar da ma mutum zai kasance ya shiga musulunci, ma yuridu illa ad-dunya, ba abin da yasa ya shiga musulunci sai duniya da zai samu a wajen manzon Allah. Dai idan an zo rabon ganima ya samu, dai idan ya zo akwai dukiya a ajiye ta baitul mali, manzo Allah ya dauka ya bashi. Amma ba wai dan ya shiga musulunci idan dan yana kwadayin musulunci ba, ya zo ya ce ina musulunta, dan a bashi gona, dan a bashi jari, dan a bashi wani abu. Fa ma yalbasu illa yasira, baya daukan wani zamani cikin musulunci sai dan kankani bisa ga wannan musulunci nashi, hatta yakuna alislamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma alaiha, har daga baya kaga musuluncin shine yafi zama abin kauna a wajen sa sama da duniya da abin da ke kan duniya gaba daya. Ina fatan mun fahimta. Wato abin da wannan ke nuna wa hadisin shine yalwar kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana da yalwar hannu, yana da yawan kyauta, tsira da aminci su tabbata gare shi. to sannan idan mutum ya zo ya karɓi musulunci ba ruwanka da cewa dan Allah ya ko ba dan Allah ba, kai dai ka bashi kalmar musulunci, kuma in kaga halinsa na zahiri yana buƙatar taimako kai dai ka taimaka masa, mai yawa wannan taimakon da za ka yi ya zanto shi ne abin da zai tabbatar da shi kan musulunci. Ina wada mun fahimta, sai dai fa mutum wanda an gane ya yi ƙarya har an gaji da shi, ya je nan masallacin ya musulunta, ya tafi can masallacin ya musulunta, kuma ya sake dawowa wata rana ce mana zai musulunta nan gurin. Sai mutum bai shi ya aka musuluncin naka na daiki, kaga wannan ya nuna kuɗi kawai ke nema da shi, amma dan dai a karan fara mutum ya shiga musulunci kuma ya bayyana a fili ga wata bukata, to ya kamata a yi masa wannan bukata. Kila ya shiga musulunci ba dan Allah ba, wannan abin da za a yi masa sai ya tabbatar da shi kan musulunci. Dai kenan, sannan na biyu, yi masa wannan kyautar ba shine illa din ba. Abin da yake illa shine da mutane ke shiga musulunci sai a bar su babu karantarsa. Kaga dai a majalisun manzo Allah ba za a kyale mutum ba karantarwa ba. A zamanin sahabbai ba za a kyale mutum ba karantarsa ba. Saboda kowane ɗaya cikin sahabbai ya san abin da ya kamata ya dora wa mutumin da ya shiga musulunci a yau. Amma illar mu ta yau shine, ba mamaki yanzu muna nan wajen karatu, kaga wani ya shigo mota daga shahar ɗaya ta hoda, wani ya ce ai daga shahar ɗaya muka rodo, ya ce yana son ya musulunta. To kai me yasa ka shigo motar shi daga shahar ɗaya baka bashi kalmar shahada ba? Wannan yana da wani mamaki da yake faruwa a wajen mutane. Kaga mutum dan shekara 40 cikin musulunci, dan shekara 30 ma amma bai sai zai dora wa wani kalmar shahada ba, sai ya kai shi kofar gidan wani malami an je an yi sallama ce wallahi tun dazu muka zo muna jira dan mun zo ne musulunta. To wannan shine abun mamaki. To kaga wannan ai da abun mamaki, ma'ana wani bugo maka yawa daga wani waje ka zo wani zai musulunta a gidansa. To wannan shike nuna raunin mu. Dan haka yadda wadansu suke shiga musulunci muke ganin ba sa yin abun kirki ko suna yin musuluncin dan jago, a yadda suka same mu ne shi yasa suke yin haka, a yadda suka same mu haka shi yasa suke yin haka. Amma inda muna da wani wadataccen tsari su ma ba za su yi haka ba. Ko dai mutum yin musuluncin gaske ko ga Allah ya nisantar muku da shi, shi ya huta ko kun huta da shi. To amma abin da yake faruwa shine zai zo ya musulunta din kila yana da bukata, kuma bukatar da ba ta fi naira 1,000 ko naira 5,000 kai ko naira 20,000, wanda wani zai iya masa ba tare da an yi komai ba, ko mutum ko hudu su haɗa kai su yi ba tare da an yi komai ba, sai mu kasa yi. Muna ganin wannan duk baya daga cikin abin da ya zama wajibi mu yi, kuma ba dai ba dole bane, tunda ya karɓi kalmar shahada shi kenan. A'a, ɗaukar nauyin malamin da zai karantar da shi duk sai mu kasa. A'a, tare da wani littafi, wani kwamitin masallaci ne yake da wardrobe ɗin shi na ajiye littattafai ko wata kanta ko wata abin ta ajiye littattafai wadda ke cikin da littattafai waɗanda suka dace da sababbin shiga musulunci. Na koyan sallah, na sharhin kalmar shahada, a'a, sharhi na rukunan musulunci din nan guda biyar, sharhi wadatacce warawara, akwai na Hausa, akwai na Turanci. Daidai idan mutum ya zo ya musulunta, kawai buɗe kanta za mu ɗauka mu bashi 1, 2, 3, 4, 5 wanda zai iya zuwa je karanta. Da ya musulunta za a tambaye shi kana jin Turanci? Eh, to shikenan, muna da littafin Turanci, wani na aƙida, wani na koyan sallah, wani na kaza, a bashi. Sannan a ce ga malami a masallaci ko ga malami a makaranta kaza, duk karfe kaza ka zo za ka ɗauki darasi. Ba na jin muna da waɗansu masallatai da suke da wannan tsarin na a zo a gani, sai dai waɗanda suke yi sama-sama. To da haka, don ma mutum ya zo ya musuluncin jabu, mu ya samu mu mana yin na jabu, saboda haka sai ya tafi a haka. Amma menene wajibinmu da muka sauke? Mu sauke wajibin da ke kanmu ba, har yanzu ba sauke wajibin da ke kanmu ba. Ya kamata ku san wannan. Wa Umar radiyallahu anhu, wancan hadisi dai Muslim ya rawaito shi. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. عمر بن الخطاب يقول من ذا الله يا أيها النبي شيني قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من ذا الله يا تبين ونربو. فقلت سينتي يا رسول الله يا من ذا الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. Waɗanda ba wannan ba su suka fi cancantar wannan rabon sama da waɗannan ɗin, ka san da aka ɗauka aka ba su wannan ɗin nan, da kamata ya hana su, ga wanda ya fi cancanta a bashi. Haka Umar ɗan Khattab ya faɗa. Kala, sai manzo Allah ce, innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi aw an yubakhiluni wa lastu bi bakhilin, rawahu Muslim. Yace to ya zanyi Umar ɗan Khattab, innahum khayyaruni, sun sa ni a cikin hali na ba ni zabi. An yas'aluni bil fushi, amma dai su tambaye ni ta hanyar naciya in bayar, aw yubakhiluni, ko kuma in hana saboda nacin nasu, in ki in hana su kuma su jingina ni cikin murwata walastu bi bakhilin, ni ko ba marwacin bane. Manzo Allah ya san bu cancanta a basu ba, amma naci a bamu. To sai manzo Allah ya ga in bai basu ba kuma za su hikaito cewa yayi musu ruwa. To sai ya gwamace gare ya basu bisa ga basu cancantar ba, da tarihi ya haddace masa cewa shi marwaci ne sallallahu alaihi wasallam. As-su'al bil fuhshi shine tambaya ta naciya, ka tambaya abu bayan baka da cancanta a baka, sannan kuma ka kafe kai ta cewa abani, irin dai da maroka suke kaga basu cancanta a basu ba, amma su yi tai. Wata rana da Malam Abdulwahab da Dr. Amr sun je wajen daular aure, sai maroka suka gansu, sai suka yi wa kansu gaishe ku malaman gaskiya, ta cewa gaishe ku malaman sunna, gaishe ku malaman gaskiya. Sai suka yi shiru su ce da su komai ba, sai bin su suke dai ana sai dai kirari a tsage gaskiya. Sai ga dai sun shiga mota za su tafi ba su kokowa ba, sai suka ce ahlus sunna annabi dai bayan ruwa duniya da wadannan mutane ba yadda aka yi dai dole ne su malam suka ɗan yi hasali don su annabi dai bayan ruwa. Manzo Allah ce innahum khayyaruni an yas'aluni bil fushi, ai sun sani halin bayar da zabi, sun bani zabi, ba wai sun bani zabi da baka ba, a halin da suka sani a ciki sakamakon sa shine kamar an bani zabi ne. An yas'aluni bil fushi, su dai tambaye ni bisa ga sabo, kuma in basu tambaya bisa ga sabo ita ce mutum ya tambaye abu bayan baya da bukata, baya da cancantar sa, ko ga wanda ya bi cancanta a bashi. Suka kuma naci in ma dai in basu akan haka din, au yubakhiluni, ko kuma su lissafa ni cikin marwata. Manzo Allah ce walastu bibakhil, ni ko ba marwacin bane, dan haka sai na basu, ina da aminci tabbata gare shi. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. To kaga a can gurin masu malam kila ba dan sun yi hasafi ba, za a ce kai malaman sunnan na rawacin su, mai wa halin da suka samu kansu a ciki kenan, amma ba dan daurewa rokokin da suka bayar ba. Wa an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu annahu qala bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam maqfalahu min Hunayn fa'aliqahu al-a'rabu yas'alunahu hatta tarruhu ila Samura fakhatifat rida'ahu fawaqafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه الإضاحة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. شيكونا حديثي الرويتوش دقى جبير ابن مطعم. شي جبير ابن مطعم يتي بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم يعين ديك تفيد تعرض من ذا الله ira da mun ci tabbata gare shi makfalahu min Hunayn, lokacin dawowarsa daga yakin Hunayn shine makfalahu min Hunayn, akan ce kafala, wato wanda yake dawowa daga halin tafiya, ko kafala. Makfalahu min Hunayn, yayin dawowarsa daga yakin Hunayn, yakin Hunayn an yi shi a shekara ta 10 bayan hijira cikin watan Shawwal. Fa'alikahu al-a'rabu, sai larabawan kauye ko mazauna karkara suka tsare annabi, shine alikahu, suka sarkafu da annabi, suna yas'alunahu, suna ta roƙon shi, manzo Allah ba mu kaza, hatta tarruhu ila Samura, wato sun yi cincirin dokan manzo Allah yana dan ja da baya, wani ya ƙara matsowa, ka san akwai waɗanda idan kuna tsaye da su suka matse ka, idan ka ja da baya, idan ka ba da daman dan sarari tsakaninku, sai kuma su ƙara matsowa. Manzo Allah na ja da baya suna ƙara bin shi, yana ja da baya suna ƙara bin shi, hatta tarruhu ila Samura, har sai da suka tilasta shi ya haɗu da wata itaciyar magarya. Ka ko san itaciyar magarya akwai ƙaya a jikinta. Fa khatifat rida'a, sai wannan itaciya ta magarya ta kwace rida ɗin manzo Allah, tunda ƙaya ce sai ta sarkafe rida ɗinsa, wato mayafinsa da yake sagale da shi akan kafadarsa. Fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya tsaya. Dan ba halin kuma ya ci gaba. Fa kana ce da su, o tsuni ridai, ko bani mayafi na kuma, kuma yi komin gashi ya sarkafe a cikin bishiya. Falau kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman, da ina da adadin wannan magariyar, adadin kayar wannan magariyar na'aman na raquma, la qasamtuhu bainakum, wallahi da na raba muku shi gaba daya. Thumma la tajiduni bakhilan, sannan ba za ku taba samu na ba a matsayin marowaci watan watar da in ku sake dawowa. Wala kadzaban, ba za ku same ni ba a matsayin makaryaci. Wala jabanan, ba kuma za ku same ni ba a matsayin matsoraci. Wato manzo Allah ba marowaci bane, ba makaryaci bane, ba matsoraci bane. Kishiyar ƙarya ita ce me? Gaskiya. Kishiyar rowa ita ce me? Kyauta. Kishiyar tsoro shine me? Jarunta. Wato manzo Allah mai kyauta ne, mai gaskiya ne, jarumi ne. Sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wato ya kamata kowa ya zama mai gaskiya, kowa ya zama mai kyauta, kuma kowa ya zama jarumi. To menene jarunta? Sai da mai jarunta? Rashin tsoro. Wannan wata fassara ce da bai. Rashin tsoro. Ƙarfin hali, juriya, rashin tsoro. Tsayawa akan gaskiya. Duk waɗannan suna daga cikin siffofi ne na jarunta. Hakikanin jarunta shine dakewar zuciya. Dakewar zuciya. Ta yadda abu zai zo ya faru mutane su razana, kai baka razana ba. Wani ya kiɗime kai kuma kana natsi. To wannan ita ce jarunta. Ina ba ta fahimta. Abu ya faru na firgici da tsoraci a ganka a natsi. Wani ya dabarce gaba zai kudu da arewa zai ƙasa za ta buɗe shiga ne ko ta yi sama. Amma kai kana na'a natsi, kana yin abubuwa a natsi, kana kallon wani mataki ya kamata ka ɗauka, to wannan ita ce jarumta. Sannan jarumi ba a sa shi ya abin da bai ga ya dace ba, ba a hana shi yin abin da kuma ya dace, jarumi kenan. Amma matsoraci da ya tashi zai abuwa ka ce oh sai ya me, sai ya razana, sai ya ja da baya. To wannan matsoraci ne, ba jarumi ba ne ba. To jarumta kuma tana daga cikin siffa ta shugabanci. Duk wanda zai zama shugaba a cikin jama'a sallalle ne zama jarumi. Idan ya tashi yin abu ba ruwan shi da yan kunji-kunji, matukar ya gamsu gaskiya ne, ya nemi shawara mashawarta na gari, ya gane gaskiya ne, to duk wanda zai sowa ya sowa sai an yi wannan abu. Duk wanda zai ihu ya ihu, kowa ya sai an bi ta kai a muci. Mutane su gama, dama a wahun haka suke. Su yi yoo, amma ba zai dawo ba, ka rabu da su, za su zo su daina. Amma idan ka ce kana jin tsoron yoo ɗinsu, bari ka bi su, to za su rubuta ka. In sun rubuta ka sai su fito kuma gefe guda, su ba su ne ba, kai ne. Dan kai aka gani ka faɗa ramin ba su ba. Manzo Allah jarumi ne, sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah mai yawan kyauta ne, manzo Allah mai gaskiya ne. Yana daga cikin siffar shugabanci, kai shugaba ya zanto makareci. Abinda zai faɗa wannan shi zai faɗa wannan shi zai faɗa wannan. Wannan ne ya cutar da 'yan siyasar zamani, sai suka ɗauka ita ƙarya tana ɗaya daga cikin rukuni na siyasa. Mutum ya zama makareci, rukunin zama ɗan siyasa dama ai da ƙarya a ciki da kuma yaudara a ciki. In a Najeriya ne da satar kuɗin jama'a a ciki, to wannan mutum ya zama ya cika rukunai na zama cikakken ɗan siyasa. Gogagge, mayaudari, makareci, maha'inci ko ɓarawa ko mai. Allah tsare mu. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Malai ce makafalahu, abinda yake nufi ai halar ju'i, lokacin dawowarsa. Wasamura, abinda yake kira da samura shajara, wata itaciya ce. Wal idha, abinda yake kira da al-idahu shajarun lahu shawq, itaciya ce wadda take da kaya, wato dai magariya kenan. Ita ce samura. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. Daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce ma naqasat sadaqatun min mal. Sadaka bata taba tauye dukiyar mai ita ba. Duk yadda kai sadaka, sadaka bata cinye maka dukiya. Idan ma ka ji cewa kamar sadaka za ta rage maka zuciya, to wannan wahayin shaitan kenan. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaitan ne ke razana da kai cewa zaka talauci. Amma hakikanin gaskiya ba haka bane. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Ubangiji baya kara bawan da yake yin afwa sai izza da buwaya. Duk bawan da aka yi masa laifi sai ya yi afuwa, bai nemi ɗaukan fansa ba, to Allah yana ɗaukaka darajarsa a sakamakon haka, yana ƙara masa izza da buwaya a sakamakon haka. Ko musamman ita yafewa iri biyu ce, yafewa mafi falla ita ce ka yafe bayan kana da ikon daukan fansa. Mutum ya yi maka abu, inda kana son karama za ka iya ramawa don kana da iko na karama ɗin, amma afuwarka ta san sai ka kawar da kai ka kyale shi. An gane ko? To wannan ita ce yafewa da tafi kowace. Ita ce yafewa da tafi kowace. Da wannan ake zuga Aliyu bin Husain Zainal Abidin. Cewa duk lokacin da ransa ya yi baci sai ya yi murmushi. Ba yadda ya yi magana da kai duk yadda ka bata masa rai a lokacin da yake cikin bacin ran sai ya sa murmushi a fuskarsa sannan ya yi magana. Dan abin da zai biyo baya shi ne yafewa. Ba dan ba zai iya ramawa ba, a yana da ikon ya rama. Amma dai afuwa da rangwame. Wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Ba wanda zai tawazu ya kaskantar da kai don Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi. Tawazu shine abin da a fassarar zamanance suke cewa nisyanu zat, wato mutum ya manta da kansa. In shi sarki ne ya manta da sarauta lokacin da yake tare da jama'a, ya ɗauka kamar daidai yake da sauran. Idan gwamna ne, idan hakimi ne, idan mai kuɗi ne, duk ya ɗauka kawai idan yana tare da mutane kamar shi da sauran kansu ɗaya. Yana mu'amala a sake, ba tare da ya jefa kansa cikin wani hali ba, ballantana ya jefa mutane cikin wani hali. Wannan shi ne kaskantar da kai. Su mutane suna ta baka mukamin kai kuma kana turewa. Wannan shine tawazu. Amma mutum ya tawo yana shan kunu yana karfafawa, idan ana gaisuwa da karfi shi yana mayarwa a hankali. Ana magana, idan kai magana mai kalmomi, kai sentence mai kalmomi guda bakwai shi ya maka mai sentence ɗaya ko biyu, girman kai kenan. Wanda bai dace ba. Mutum ana son ya zama mai tawazu a cikin yanayinsa, a cikin mu'amalarsa da jama'a. To sai dai a nan gurin akwai ɗan wani abu. Shine tawazu da kuma wulakanta kai. Bodar da ke tsakaninsu zaren sililin zare ne. Wani lokacin da sunan tawazu sai mutum ya wulakanta kansa bai sani ba. To wannan wulakanta kai shari'a ba ta yadda da shi ba. Ba zan wulakanta kaina ba, amma ko ba zanto jabberi akan mutane ba. In tattaka mutane in raina kowa, amma kuma ba zan bayar da kaina ba, in bayar da dama wani ya wulakanta ni. Ko ya ci mutunci na wannan baya cikin tawazu. Mutum zai zama yana da hashima, yana da kame kai, yana da abin nan da sauransu. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an Abi Kabasha Umar ibn Sa'd al-Anmari radiyallahu an annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul. An karbo hadisi daga Abu Kabasha, shine Umar ibn Sa'd al-Anmari. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جماعة الله يلا تيوا ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فحفظوا أقول الأمر أبداؤك إنا إيه الرنسوا أكنسوا كما ذن لا برتامك زنتي أكنسوا فحفظوه كلك وانا زنتي نفركو ما نقص مال عبد من صدقة دوك يرباوا بذات تبت ويعبدا سبو لصدقة نبيو لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة. باين راي ازالنتي باوا والنوئي نزالنتي كما يها قولي أكان حكم فاتي سي الله يكارا مسا عزة. نبكو ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باين راي باوا يبود ايوا كان سقوف الروكو فاتي سي الله يبود ايوا سقوف تلوتي أو كلمة النهوى هو وتكلم مكمن شير وانا ديما زا الله يبدا سنة يساك يتوى وأحدثكم حديثا فهفضوه إنا لا برتامك ونزن شير كيكي يشوك وحدثيش انجم الله وطولنا أبا بيقو داوكو إذا متين يساسو أشكين لأي وازي ساموتو ميوا كتوكا شوى صدقا بارتا تبتوى يدوكير كو حسن لما حبك دوكي أتكي سنة كتوكا شوى ين أفوى babu abin da zai kara maka sai izza da daukaka. Amma ka ce sai an biya ni, sai na rama, sai an yi kaza, to wannan kuma babu wani daukaka da zai kara maka. Sannan duk wanda zai zama mai roƙo da mai maula, so yadda ya roƙi mutane, so yadda Allah bude masa kofar talauci. Wato abin da yake faruwa shi ne ka iya samun kuɗin da yawa, amma Allah zai bude kofofin kashewa da yawa. Sai ka ci samu suna ta kuɗin na tafiya, ba ga amfani shi ba. Kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu yi izina a kai. Kana manzo Allah ce innamad dunya li arba'ati nafar. Duniya fa ta mutum hudu ce, mutum hudu da ciki. Na farko, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman. Bawan da Allah ya arzuta shi dukiya da ilimi. Fa huwa yattaqi fihi rabba. Yana jin tsoron ubangijinsa game da wannan dukiyar da ilimin. Wa yaslu fihi rahima. Yana sadar da zumuncinsa game da dukiyarsa. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Yana kokarin sanin haƙin Allah a cikin abin nan da ya bashi na dukiya da ilimi. Manzo Allah ce fa hadha bi afdalil manazil, wannan shine mafi ƙololuwan darajoji a wajen Allah. Yanzu to mutum yana da kuɗi, yana da ilimi, sannan kuma yana jin tsoron Allah a cikin duka ababen game da ilimin nashi da kuma kuɗinsa, yana sadar da zumunci, kuma kullum tambayarsa me haƙin Allah a cikin wannan dukiyar tawa, me haƙin Allah a cikin ilimin da nake da shi, kokari yake ya san wannan. To duk bawan da ya samu kansa wannan, to yana ɗaya daga cikin mafiya daraja a duniya. Na biyu, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Sai bawan da Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba. Fa huwa sadiqun niyya. Yana nan da kyakkyawan niyyarsa, niyya ta gaske. Yaqulu, yana cewa law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Inda a ce ina da dukiya, da na yi aiki irin aikin wani. Manzo Allah ce fa huwa bi niyyati, to yana da lada sakamakon wannan niyyar tashi. Fa ajruhuma sawa, ladan su daya shi da wancan mai kudin. Duk wanda yake da ilimi baya da kudi, yana da ilimi, yana aiki da ilimin sa, sai ga wani mai kudi wanda yake alkhairi da kudin sa, sai yake fatan ina ma ina da dukiya irin ta wani, yayi aiki irin na wani. To a sakamakon wannan kyakkyawan niyyar tashi da yayi da gaske, sai a bashi lada na daidai wancan mutumin. Kaga wannan ba karamin falala bace ba. Manzo Allah ya ce fa ajruhuma sawa, ladan su daya shi da wancan mutumin. Na uku, wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Sai bawan da Allah ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Shi kan yana tawadaka a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba. Domin yakhbitu ma'ana yana yawan kashe dukiyar cikin abin da ba daidai ba, cikin abin da ba biyayya ga Allah ba. La yattaqi fihi rabba, ba ya jin tsoron Allah a cikin dukiyar. Wala yaslu fihi rahima, ba ya sadar da zumunci da dukiyar. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, ba ya sanin ma menene haƙin Allah a cikin dukiyar. Fa hadha bi akhbathil manazil, wannan yana mummunan masauki a gobe kiyama, mafi munin masauki a gobe kiyama. Na hudu, wa abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Sai wanda Allah bai bashi ilimi ba, bai bashi kuma dukiya ba. Fa huwa yaqulu, tare da haka yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin, ina ma ina da dukiya irin ta wane, wani wanda ya ga yana wadaka, yana kashe dukiyar, yana barna, yana kashe rai ne, yace kai ina ma ina da dukiya irin ta wane, ai da nayi aiki irin nashi. Manzo Allah ce fa huwa bi niyyati, za a mu'amalance shi da wannan niyyar tashi, duk da bai samu kuɗin yayi barnar ba. Fa wizruhuma sawa, zunubin su daidai wa daidai suke da na wancan. To wadannan sune mutanen hudun da suke duniya, ko wancan ko wancan ko wancan. Kunga dai guda biyu su ne waɗanda suka tsira, guda biyu na ƙarshe kuma su ne waɗanda suka halaka. To ka idan ka kalli rayuwar mutane a yau, wato waɗanda suke sun tsira nan, na ɗaya da na biyun ba su da yawa. Ka ga mutum da kuɗi, sannan kuma da ilimi, ba su da yawa. Sannan ka ga mutum da ilimi amma yana da kyakkyawan niyya irin ta mai kuɗin da yake aikin alkhairi, ba su da yawa. Ko da yana da ilimin ba kowa yake da wannan niyyar ba. To amma ka ga mutumin da yake ga kuɗi amma ba ya da ilimi, wannan ka aisu suka fi yawa, su suka fi yawa. Sannan ka ga mutumin da babu kuɗi, babu ilimi, sai mummunan niyya kuma, wannan kuma su ma ga suna a kowane titi, a kowane kwararowa, a kowane layi. Ba abin da yake da takaici ka gama gari ba ta kusa, ka biyo ta jikin sabon gari ko Sanga ko Kantin Kwari, ko ta jikin railway inda ake leburancin ɗaukar suminti, ko ka je da Wanau ka ga wani da kansa da ƙwaurinsa da ƙafarsa da hannayensa, ka rasa ina ya fi tsafta a jikinsa. Daga ganin shi ka san kila rabon kanshi ko fuskar shi ko hannayensa da ruwa, tun da safe da ya tashi. Alamu duka na nuna cewa bai azhar ba, bai da asar ba, kuma gashi cikin talauci yana ta aikin leburanci ya yi biji-biji da shi. To dan Allah, idan ba a samu duhun zuciya ba a nan wurin, aina za a samu. Duk leburancin ka duba wahalar kai, dan lokacin sallah ya sai ka yi sallah. Kuma yanzu to kana da lokaci da kake zuwa inda ake karatu ka koyi addini, sai ga Ubangiji da Allah ya sa maka haske a cikin rayuwarka. Bayan haske na ido ba da za a ganka da shi, za a ga kana da haske kuma a cikin rayuwarka, albarkar rayuwa. Amma idan mutum ba da wannan cikin wahala yake, sai mutum gaba daya a tsotse karfinsa wajen daukan buhuna da daukan rodi da lodin mota da dora a sauke, kullum wannan ya zo ta dora ya dora, wannan ta tafi ya sauke, wannan ta zo ya sauke, wannan ta zo ya dora. Aikin kenan fa, tunanin lahira, tunanin kiyama, tunanin tsaya gaban Allah, duk ba kowa ke yin wannan ba. To gashi abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, ma'ana kowa sai ya auna kansa ya tabbatar cewa a wannan layi yake ciki, kuma ya ya kamata ya yi ya samu kansa a matsayin da yake shine na sama ko mai bi masa. Allah mana gaban kai tar. Ha? Banje ba. A suna ne na shi kawai haka. Ai suna baka neman ma'anarsa. A Kabash ba ta ko dai malam sai. Wancan ai khashab ne. Shine katako mai kha da shin da ba. Abanan Kabasha, ya sha bamban da wancan. Wani hadisi da rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun, hadisi ne dai sahihi ingantacce. Wa an Aisha radiyallahu anha annahum dhabahu shatan fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha, qal baqiya kulluha ghayra katifiha. An karɓo hadisi daga ummu na Aisha, Allah shi kare da gare ta, annahum zabahu shatan, su iyalan gidan manzon Allah sun yanka akuya. An samu danyar wata rayuwa wata rana sai aka yanka akuya dan a sarrafa a gida. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya shigo gida yace ma baqiya minha, me ya saura a jiki, dan ya san dai lalle za a yanka a ba mutane, a san wa wancan, a san wa wancan, me ya saura a jiki. Qalat Aisha tace ma baqiya minha illa katifuha, ba abin da ya saura sai karfasa daya, duk an raba naman gaba daya. Fa qala, sai manzo Allah yace baqiya kulluha ghayra katifiha, yo ai komai yana nan, wannan katif din shi kada aka yi hasara sa, wacce wanda aka bayar ladan da na wajen Allah, wannan shine wanda yake bara za a ci a gida, wanda ba bai miskini ba. To kaga kuwa yanzu idan aka ce an yanka rago a gidanka, ko da na suna ne, matarka duk ta raba gaba ɗaya ta yi kasafi, ka zo sai ka samu wani ɗan soyayyen nama ɗan cukul a cikin ledar biredi, ce ina sauran rago, ce wallahi idan mun ba makwabta, ai ka san sai an yi rikici. To kuma wata rana sai ka jarraba wannan ɗin, ce to sai ai duk yana nan, wannan kaɗai muka rasa, ba kowa da zai fahimci wannan ba gaskiya. Amma haka manzo Allah ce da ummuna Aisha. Wannan hadisi sahihi ne ko shakka babu. Wa ma'anahu tasaddaqu biha illa katifaha, ma'anar hadisin gaba ɗaya iyalin gidan manzon Allah sun yi sadaka da akuyar in banda karfasa daya. Fa qala, sai manzon Allah ce baqiyat lana fil akhirati illa katifaha, wannan akuya kacokan dinta tana can ta wanzu a zahira ta muci in banda wannan karfasa daya da ta rage mana a nan duniya. Wa an Asma'a binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا توكي فيوكى عليك, وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك, متفق عليه. Wani hadisi an karɓo shi daga Asma binta Abi Bakar, wato yayar ummu na Aisha, Allah shi kare ta a gare ta. Ta ce manzo Allah ya ce da ni la tuki fayuka alayki, kar ki kulle bakin aljihu, ke ma sai a tsuke miki bakin aljihu. Domin lafazin al-iqa'u shi ne zare da ake sa ɗaure bakin zakati shi, al-wika zaren da ake daure bakin zakka da shi, al-iqa shine daure bakin zakka. Abin nufi karki rowa karki hana ke ma za a hana ki. Idan kika hana mutane abinda ke hannunki na falalan dukiya, to sai Allah ya hana ki abinda ke hannunsa na falalar lada da sakamako. Abinda manzo Allah ya ce da ita kenan, la tuki karki rowa fayuka alaiki, ke ma sai a hana ki lada. Wa fi riwaya, a wata riwayar abinda manzo Allah ya ce da ita, anfiqi, siyar da dukiyar ki ga mabukata. Awin fahi, ko kuma in fahi a madadin in anfiqi, duk ma'anarsa daya. Awin dhihi, ko kuma in dhihi, duk dai ma'anarsa al-infaq, wato da an-nafhu da kuma an-nadhhu, ma'anarsa dai shine ciyarwa. Wala tuhsi fayuhsi Allahu alayki, ki dai lissafi in zaki bayar, ke ma sai ai lissafi in za a baki. Ma'ana in kin bayar babu lissafi, sai Allah ya baki shi ma bigiri hisabi. Babu lissafi. Abin nufi in zaki bayar, ki bayar da yawa, kar ki bayar da ɗan kaɗan. Ko kuma abin nufi ki rinka yin kyauta, domin yawanci duk mai lissafi ai yanzu kudina sun kai kaza, to ba ya yin kyauta. Dai yanzu yana cewa yanzu sun kai kaza, to ina gani ya gama da wannan figa din. Sai figa ta sama. Yanzu kuma sun kai kaza. To baya son yadda yace sun kai kaza, kuma yaji an ce yanzu kuma sun dawo kaza. To shi yasa manzo Allah ce ka daina lissafi, ma'ana ka daina lissafi, ki daina lissafi irin yin lissafin da zai hana ki rowa. Idan kina yin irin wannan, sai ke ma a rinka yin lissafi in za a baki lada, irin lissafin da zai hana a baki lada da yawa. Amma in kika bayar, sai Ubangiji ta Allah ya baki. Ina fatan dai kun fahimci ma'anar hadisin. Wala tu'i fayu'i Allahu alayki, la tu'i, karki hana wani falalar abin da ke hannunki na dukiya, fayu'i Allahu alayki, sai Allah ya hana ki abin da ke hannunsa na falala na lada. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wan fahi bil ha'i al-muhmala, lafazin in fahi da fa da ha wanda take ba ta dugo, ko bi ma'ana anfiki, daidai suke da ma'ana da anfiki. Wa kazalika indihi, haka ma'ana indihi din ma'anarsa daidai da anfiki. An gane ku? Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, daga Abu Hurairah Allah shi kare ta gare shi, yaji manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi na cewa, mathalul bakhil wal munfiqi kamathal rajulaini alayhima جنتان من حديد من صديهما الى تراقيهما. مزالت مثل البخيل والمنفق وتمثال مروتي ده كو مي كشي كودن سنا بايروا كمثل رجلين عليهما جنتان كمر متاني ني غدا بيو كوونه ينا ده سلكي ا جيكنسا من حديد سلكي ده اكاي نا كارفي من صديهما الى تراقيهما daga daidai nan kirjinsu sulken yake ila taraqihi ma zuwa nan gindin wuya, domin tarkuwa shine kashin nan dake nan karshen wuya, karshen kirji daga sama daidai gindin wuya. Kowanne dan adam yana tarkuwa guda biyu, daya anan daya anan, wanda akwai rami a tsakiyar su, to shine tarkuwa. Ya sunan shi da Hausa kai ba hoje bane babba dai je ba ma sai kallo ne. Ya so ya sunan shi kashin wuya, a ba kashin wuya bai na gari, dai kashin gargari yana daidai suna a Hausa, kasar a Hausa za mu ce dai ta yi abin ta yi shi ne karankar ma, ko bitakin ko zato kake karankar ma, haya kirji ne sosai wannan, ko waɗannan kasusuwa ne guda biyu, ɗaya anan ɗaya anan, daga gindin wuya da ɗan rami a tsakiyar su, ramin da yake saitin sama ko garo yake. To wannan su ne tarkuwa, kowane ɗaya daga cikinsu tarkuwa, guda biyun tarkuwa ta ne. Kun dai fahimci yadda larabcin yake, ko a bashi duk sunan da za ku bashi, kuma wanda idan kun tashi isarwa kuma. Min sudiyihima ila taraqihima, lafazin as-sudiyu jam'ina na as-sadiyu, as-sadiyu shine nono, sawa'un nonon mutum ko namiji ko mace, daga daidai kirjinsu kenan, ila taraqihima zuwa ga wannan kasusuwa guda biyu na karshen makogaro daga ƙasa. To me ke faruwa? Fa ammal munfiq, amma mutumin da yake kashe kudinsa yana bayar da kyauta, yana siyarwa, fala yunfiqu illa sabaqat, ba zai siyar ba face sai wannan riga ta kare yarwata ta yi kasa, aw wafarat ala jildihi, face sai ta lullube dukkan jikinsa, hatta tukhfi bananahu, har ta rufe yatsun hannunsa na hannu, yatsun hannunsa, wata afuwa asarahu, har kuma ta rufe sawonsa, wato rigar za ta yana siyarwa tana kara mai, tana kara sauka, yana kara siyarwa tana kara sauka, har ta kai kasa, har ta ja kasa, ta yadda ina tafiya tana bice sawonsa, sannan kuma tana kara sauka kan hannunsa har sai ta rufe kan in yatsunsa. Wannan yadda shi mai siyarwa kenan. Wa amma al-bakhil, amma marwaci kuwa, fala yuridu an yunfika shay'an illa lazikat kullu halqatin makanaha, yayin da duk yayin nufin ya ciyar da wani abu sai kowane karfe ya hade da dan uwansa ta mauta yadda rigar ba za ta jawo ba kenan. Fa huwa yusiha fala tattasi, yana kokarin ya yalwata rigar amma rigar ba za ta yalwatu ba, tana nan tana kara matsayi, tana kara matsayi yadda marwaci. To wannan da nuna kenan a cikin kyauta akwai alkhairi mai yawa. Sannan mai ake nufi da rigar za ta sauka kasa har ta rufe sawunsa? Abinda ake nufi da wannan, inji malamai, abinda ake nufi da sawunsa a nan kurakuransa, wannan kyauta idan ta yalwata har za ta zo ta shafe mai kurakuransa da yayi ta gankare zunubinsa. Da innal hasanati yuzhibuna sayyiati, zalika zikran lidh-dhakirin, da haka manzo Allah yake cewa wa'tibi as-sayyi'ata al-hasanata tamwa, idan kai mummuna aiki bi shi ne kyakkyawa, sai kyakkyawa ya shafe mai mummuna. To wannan da shi muttafaqun alai. Wal jannatu, abinda ake kira da aljanna, idan kai waje mun din bamma ad-dir'u, wato silke ko garkuwa. Wa ma'anahu, abinda ake nufi da anan gurin shi ne annal munfika kullama anfaqa, shi mai ciyarwa duk lokacin da ya ci yas sabaghat, sai rigarsa ta yalwata, wa talat, kuma ta yi tsawo, hatta ta jurra wara'ahu, har ta rinka ja kasa a bayansa, wa tukhfi rijlaihi, ta lullube kafafunsa, wa asara mashihi, da sawayen tafiyarsa, wa khutuwatihi, da takunsa. Abinda ake nufi kenan. Wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani hadisin daga Abu Hurairah yace manzon Allah tsada da mutunta tabbata gare shi yace, man tasaddaqa bi adli tamra, dukan wanda yake kyautara da gwargwadon abin da yake kai kwayar dabino, min kasbin tayyib, na dukiyar da ya samu ta halal, wala yaqbalu Allah illa tayyib, Allah ko dama baya karba sai abin da yake na halal, fa inna Allah yaqbaluha, to Allah zai karba wannan kyauta ta bawa, bi yaminihi, da damansa, summa yurabbiha, sannan Allah ya tarbiyyantar da ita, ya haɓaka ta, li sahibiha, ga mai ita, had kama yurabbi ahadukum faluwahu, kamar yadda ɗayanku yake tarbiyyantar ko yake kula da ɗan dukushin dokinsa. Alfalu, ɗan dukushi shi ne dokin da an yaye shi ya daina shan nono, ɗan ƙararramin doki kenan. To lokacin da ya fara ya daina shan nono, yana cin ciyawa, za a ga mai shi yana me, yana kula da shi, don yana son ya ga ya zama babba. Irin yadda kuke ba da kulawa ga dawakinku suna ƴan ƙanana don su girma ku mora, to haka idan kun bayar da sadaka, Ubangiji zai kula da wannan sadakar taku, ya kula muku ita, ya bukata, hatta ta kuna misalar jabal, ɗan abin da mutum zai ba wanda bai fi girman dabino ba, har sai ya zanto kamar katon dutse, sakamakon da bawa zai samu a wajen Allah kenan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi. Alfalu, lafazin alfalu mai yake nufi, fatahil fa, idan kai wa fa din nan fataha mai yake nufi, a wa dhammil lam, da yawa kuma lamun dhamma, wa tashdidil waw, alwawi kuma kai mata shadda, wa yuqalu aidan bi kasril fa wa iskan lam, akan ce alfilu, akan ce alfalu, wa huwa almuhru, shine dai karamin doki ko dan dukushi. Wa anhu anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, daga manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace, baina ma rajulun yamshi bi falatin, yayin da wani mutum yake cikin tafiya a daji, lafazin al-falat shine daji galibi na sahara, domin dajin da ba ruwa, kago an fi tsammanin dajin da ba ruwa idan ana cikin mai sahara, amma dajin da yake ba na sahara ba yawanci akan samu ko gulbi ko kogi ko wani abu haka. Yayin da wani mutum yake tafiya filin Allah cikin sahara, min al-ardi, a yankin kasa, fasami'a sautan fi sahabatin, sai ya ji wata irin murya ko sauti a cikin girgije, kar ku manta sahaba da sinun ya zama girgije, amma idan ka ce as-sahaba bis-sad ya zama sahabbai kenan, jam'i na as-sahabi ko as-sahib. Sai ji wani irin sauti cikin girgije, ana cewa iski hadiqata fulan, shayar da gonar wani. Fatanaha zalika as-sahabu, sai ga wannan girgije ya dan karkata ɗaya gefen. Fa afraga ma'ahu fi harra, ya sauye ruwansa fi harratin, a cikin waɗansu duwatsu. Lafazin harra shi ne kaga filin Allah a shimfiɗe da waɗansu bakaken duwatsu kamar irin dutsen goge kaushi. Wanda ya taɓa zuwa Madina, kafin a shiga garin Madina zai ga harra. Dab da shiga garin Madina ba fi kilomita 10 ba, kai har ma ka je dab da shiga cikin garin Madina za ka filin Allah a shimfiɗe da duwatsu, waɗansu irin duwatsu kururrubai dai na duwatsu su ne harra. Wanda yawanci ba za ka iya tafiya a kansu ba, ko a ƙasa ko a kan dabba. To kawai sai ya ga wannan girgije, ya je ya samu wannan ƙulurruban duwatsu, ba gona a wajen ba kowa, ya juye ruwansa gaba ɗaya a wajen. Kuma an ce a shayar da gonar wane, kuma shi ya ji me zai faru. Faiza sharjatun min tilka shiraji, sai ga wata magudanar ruwa daga cikin magudanar ruwa daban-daban. Kad istawabat zalikal ma'a kullahu, gaba ɗaya ta haɗiɗiye wannan ruwan da ya sauka akan duwatsu, ya gangare zuwa ga magudanar ruwa guda ɗaya. Kaga wani iko na Ubangiji. Fatatabba alma'a, sai ya yi tabin ruwan inda yake gudana, ga ina ruwan zashi. Fa idza rajulun qa'imun fi hadikatihi, kawai sai ya kacibus da wani mutum yana tsaye cikin gonarsa. Yuhawwilu alma'a bi mishati, yana yi wa ruwan hanya da hauyarsa, hauya ta noma, yana ta gyara hanyar ruwa, ruwa ya shiga nan ya shiga nan, yana ta gyara ruwa hanya cikin gonarsa yana bi. فقال له يا عبد الله, sai ce ya bawan Allah, masmuk, me sunanka? Qala, sai ce fulanun, ni ne wane? Lil ismi alladhi sami'a fi sahaba, sai ji wannan sunan da dama ya ji sautin a cikin girgije, shi wannan mutumin ya ambata. فقال له, sai ce ya عبد الله lima tas'aluni an ismi, yace bawan Allah kai ko menene naka na tambaye sunana? فقال, sai ce inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma, na ji wannan sunan da ka ambata yanzu a cikin girgijen da ya zubar da wannan ruwan da ya zo wannan gonar yanzu. Ya kule na cewa iski hadikata fulanin lismik, shayar da gonar wane, sai a ambaci sunan fulan. Inda manzo Allah na san ya faɗa musu sunan ba sai ya faɗa musu ba, amma kila an ambaci sunan sai wani zo ce ga wali wane, shikenan ko sai a tuna mutuwa ina kabarin sa yake, ko a zo a yi mutumin sa, lamari ya lalace. Shi ko tasirin ba hannun shi yake, ba hannun wake, a hannun Allah ta'ala yake. Da haka me ya kamata mu yi? Ma'ana irin wannan aiki da yayi sai mutum ya koyi da shi aikin alkhairi, ciyarwa. Ba lalle bane kai sai ka raba naka ɗaya musu ukun, ka bayar kai kaza kai kaza yadda yi, ka bayar yadda zaka iya. Allah kalla haƙƙin da Allah ya ce na dole manomi ya bayar da ushirin abin da ya noma, in ya zanto noma ne na ruwan sama, ko ya bayar da nisful ushri idan ya zanto cewa wato ainihin abin nan ne noma ne na rani. Wannan shi ne abin da ake bukata, abin da mutum zai bayar, kaga bai taka kara ya karya ba. Ɗaya cikin goma da mutum zai bayar, ai abu ne ba mai yawa ba. Ma'ana idan kayan noman da ya kai tan 100, abin da fa za ka bayar shi ne tan 10, can tan 90 din naka. Abin yana da yawa. Wannan fa idan noman rani kuma kai fa, ma'ana za ka raba gida 20 ne ka bayar da kashi ɗaya. Kaga abu ne mai sauki amfanin gona. To balantana a kuɗi, kuma ko mai ka mallaka ɗaya cikin 40 ne za ka bayar 39 din naka ne. Lafazin alharra abin da yake nufi al-ardu al-mulbasatu hijaratan sauda, ƙasa wadda aka lullube ta da baƙaƙen duwatsu. Washarja abin da yake nufi da sharja, bi fatihi shin al-mujama wa iskanar ra, idan kaiwa shinin fataha sannan kaiwa radin ɗauri. Wa bil jim, ga kuma jimin, hiya masilul ma, magudanar ruwa, masilul ma wurin da ruwa ke bi ya wuce, ita ce asharja, jam'in sa ashiraj. An gane ko? Babun nahyi anil bukhli wa shuhi, wannan dan kadan ne sai yasa zan ƙara sashi. Babun nahyi anil bukhli wa shuhi, babun da yake hani dangane da rowa da kuma kwadayi. Lafazin al-bukhl yana nufin rowa, lafazin ash-shuh kwadayi, ko rowa din hade da kwadayi. Al-bukhl rowa ita kadai ba kwadayi, ash-shuh ga rowa kuma ga kwadayin na wani. Qala Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa amma man bakhila wastaghna وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى واما من بخل اما دكا وند يروى يا انا حقين الله ده يوجبتا اكنسا واستغنى يودات الدنيا بايا تنان اللاهره يودات الدوكي يس بايا تنانن اوبنجيزي يودات ده كنسا شي وكذب بالحسنى كما يقريت كلمه شهاده اتسي الحسنى دين فسنيسره للعسرى to lalle da sannu zamu sauƙaƙe masa shiga gidan wahala ita ce gidan wuta Allah tsare wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba idan ya gangara maramin halaka dukiya ba za ta yi amfani ba wa qala ta'ala ubangiji yace wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dukkan wanda ya yaki kwadayin zuciyarsa to irin waɗannan sune masu rabota a gobe kiyama ko ta zuciya tana da kwadayi sai dai mutum ya yaki kwadayin zuciyarsa mutum bai jure ba zai wahala amma mutum ya jure sai abin ya zo ya wuce dan abin da kai kana hade yawo ka gan shi to idan ka daure ka dore ka duka kawar da kai ka san da kai akai minti biyar sai ka ji yawon ya dana gudana amma in ka zare da wallahi ba za ka dana hade yawo ba amma da ka gan shi ka kawar da kai wanda sai ka huta kowa ba ya huta to sai ka kasare mutuncinka amma matukar za ka yi sa ido ka yi zalama to kana cikin wahala Allah tsare واما الاحاديث فتقدمت جمله منها في الباب السابق اما حديثن da yake mata a ce sun shiga wannan babin yo ai wani adadi nasu sun riga sun gabata a babin da ya wuce amma ga daya wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah ku kiyaye zalunci domin zalunci duhu ne bayan duhu a ranar tashin kiyama wato zalunci ka zalunci wani game da dukiyarsa ko mutuncinsa ko abin nasa ko kai ka zalunci kanka ta hanyar sakaci da wani wajibi da Allah ya dora maka ko kuma ta hanyar wato ka zakke ma wani haramun da Allah ya haramta maka duk wannan zalunci to wannan ko duhu ke jawo mutum a ranar tashin kiyama wattaqu shuha ku kiyaye kwadayi fa inna shuha ahlaka man kana qablakum kwadayi ne ya halakar da waɗanda suke kafin ku a da hamalahum ala an safaku dima'ahum ya ɗaura su akan zubar da jininsu wastahallu maharimahum kuma suka haramta dangin abu suka halatta dangin ababen da Allah ya haramta musu kwadayi ne yake jawo ka ana zubar da jini kwadayi ne yake jawo wani ya kashe wani da kowa zai haɗe kwadayinsa da ba abin da zai faru wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi to ina ga jama'a sai mu dakata a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya shafa mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafa da kuke cewa wanda ya yaki san zuciyarsa wanda ya kiyaye san zuciyarsa ko ya yaki san zuciyarsa ko kwadayin zuciyarsa shuha nafsihi kenan fa ulaika humul muflihun ko wanda aka nesantar daga kwadayin zuciyarsa wanda aka kare shi daga kwadayin zuciyarsa ya samu wukaya na kwadayin zuciyarsa domin ma ya yake son zuciyarsa da kansa ai ba da kansa bane taufikin ubangiji idan kuma kace an yi masa taufiki kuma dai Allah da ya masa taufiki wallahi a'lam to ya ce bai san karfasa ba in duk ba da san karfasa nan karfata gaba ita zo ta gaba domin lafazin katif din abinda yake nufi kenan ta gaba na'am eto wannan gasan dai naci da aka na cewa mutum wani lokacin sai da sayar da zai sai ya bayar amma dai mafi kyau dai mutum ya kaucewa dan ba su ne ina ganin daurewa abin gindi ne ka san yau an yi rikici wani daura aure da aka yi wa Usman bin Affan na tashi na tafi sai muna tare da ɗan hizba wani maroki ya bi ni sai yake tun daga cikin masallaci yake yi sai kowane ɗan hizba ɗauki ƙasa ya yasa wasu a fuska wallahi tallahi baki ba kusa shi yasa masa wallahi tallahi to fa nan ne aka yi ta da dai ta bashi hakuri cewa dai ba zai taɓa fahimtar cewa hadisin annabi bane ba shi shi dai har baka ga ina ganin bare da baka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi ta sosai da sosai kam amma dai da karshe dai an warware matsalar shi dai ya ce ya kyale shi ne saboda ni ba da haka ba da sai an yi bala'i da shi wallahi dai wannan maroka dai kan ya kamata a rage su akwai tambayar na haka wannan tsohuwar magana kuma kai kaba gaban da baka nemi kasar da jiya na abubuwa da ake mai shi ya sha abubuwan da salama salatai masu'uliya ta ce sai ka neme su ba masu'uliya ta wuce ba masu'uliya ta ce ita sai in faɗa mutane gaskiya amma zan tilasta mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya musa fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitar ka fadakar kai aikin ka shine fadakarwa amma ba za ka iya tirsasa mutane karfi da yaji ba ya danganci kowa gurgurdai da ya samu kana'a a zuciyarsa ne ya yi aiki da abin da ya ji a wajen karatu amma dole kai ka fada abin da yake wato shine gaskiya ka fada wa mutane kada san ka da su ya saka boye musu wani abu don idan ka koya mutane gaskiya baka faɗa musu wato baka san su ƙarya kake yana daga cikin kuma mizar karatu ya yan uwa musulmi shine kai farin ciki idan ka ji Allah ya arzuta ka da malamin da zai rika faɗa maka abin da kake so da wanda baka so kai bakin ciki in ka samu kanka a gaban malamin da duk abin da kake so shi yake faɗa wannan ba riba bace ba ya kamata ka samu kanka wajen wanda zai faɗa abin da kake so da wanda baka so to a nan gurin sanka ko rashin sanka ba shine matsalar ba babban abin da kake abin da ya kamata kai izina da shi abin nan da ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya daidai ne ko kuskure ne ina son abin bare in je in yi dan ina so ba na san abin ba zan yi ba to wannan ba karatu ka zo ba ba na san abin me dalilin da yasa aka ce kaza dalili kaza na shari'a ne yasa sai in dawo ina son wannan abin tun da shari'a ta ce ina kin abin shari'a ta ce a so shi ina son abin shari'a ta ce a bar shi sai in nisance shi to amma da yawa daga cikin yan uwa masu zuwa karatu din su ba sa lura da wannan su ba sa lura da wannan ribar karatu shine malami ya faɗa maka abin da yayi imani shine gaskiya ne wani mai hikima yake cewa kar ka faɗa mutane abin da za su yarda a'a faɗa musu abin da kai imani cewa shine gaskiya sai da ko ka sayar da wannan kai ko ba aikin ka bane ba wannan aikin ubangiji subhanahu wataala shine ke tusa gamsuwa a cikin zukatan wanda ya so cikin bayansa sannan ba lallai mutane su gamsu yau kila sai gobe kila sai jibi kila sai gata ina fata mu fahimta wato dukan faɗi wannan saboda yaso da dama za ka samu mutum yana zuwa karatu amma wani lokaci sai ka faɗa abu wanda bai masa daɗi ba to baya iya koye bai masa daɗi ɗin nan ba sai ya faɗa maka ko ya faɗa wani kuma sannan kuma magana za ta dawo wurinka ina fata mu fahimta a kowane lokaci da na yi wata magana wani ba ta yi masa daɗi ba yana cikin masu zuwa karatu wato wasiƙar da ya rubuto mun wanda yake shine karshen makiyina a duniya wanda bai taba sani na wanda bai taba so na ba in yi wannan to shine karshen abin da zai rubuta to sai dai bishi a hankali ne ta bashi ansa muna ta extension limit har ubangiji ta Allah ce makiyina na gano wane ne shi kuma shi wane ne wai sai ki cewa ai kullum muna wajen karatu muna sahun gaba a wajen karatu kaga wannan kasancewa su a sahun gaba karatu bai masa amfani ni a yakacin tunani na shi to kuma dan kawai kana zuwa sahun gaba a wajen karatu ina ruwana da kana zuwa yanzu kai dan zan faɗi wata aya ko zan jawo wani hadisi sai na haka na duba in ga waye ya zo waye bai zo ba karan bata wani rai ba abin da ya dame da wannan billahi da zai ban taba tunanin wai dan zan faɗa wani abu nan wani zai kwashi ba ba wannan tunanin a cikin zuciyata duk wanda kaga ransa ya kwashi ba da niyyata bane ransa ya kwashi dace ne akai ransa ya kwashi wanda ya ji dadi ban yi ban taho a gida da niyyar ya ji dadi ba dace ne akai ransa ya ji dadi ba abin da ya shafi na game da wannan ya zuciya kare zuciya ne mai dame ni ba ba wai sai nake lalle ka ga to yau wani yana nan tubura dan baban hankali a wani kuma yau baya nan tubura bude wuta ba haka ake ba amma bayan zai ji kasat ko ba haka ba to wai wanda sai ya rika ganin cewa wato matsalar shi ne na tambaye shi nace tsakaninka da Allah irin takardar nan da ka rubuto min a matsayina na wanda kace ka kai lokaci kaza wata kaza ko shekara kaza kana amfanuwa da karatun ka kuma na faɗa abu guda ɗaya wanda shine bai baka dadi ba cikin tsawon wannan shekarun har ka rubuto min wannan takardar da cin mutunci na ƙarshe idan da ni ubangidanka ne a kasuwa ne maka laifi zaka iya karfin hali kai min wannan ko ni senior officer ɗinka ne a ma'aikatar da kake aiki ne maka wannan zaka iya karfin halin da zaka rubuta min wannan ma'ana da shugabanka na kasuwa da shugabanka na masallaci da shugabanka na wurin aiki wato shi shugaban kasuwa da na wurin aiki duk sun fi kima sama da shugabanka na masallaci da mai turbaka akan hanyar da zaka ci abinci kai riga kai sutura kai agogo da mai turbaka akan hanyar da zaka ansa tambayar kabari ka shiga aljanna ma'ana waɗancan sun fi kima to haka dai muka rabu ba tare da sako ba irin wannan kuma yana mai meto a lokaci bayan lokaci kana nan kana cikin tafiya sai an zo kan karatun kai ba da niyya ba kai baka sani ba baka san ma zai zo ko ba zai zo ba yanzu a nan gurin ne in zan zo dukkan yi kokari in ce muku ba zan zo ba wani ba zai zo karatu wannan zai faɗa min cewa ba zai zo ba yau in har aka yi rashin sa'a tafiya ta zo min ko rashin lafiya ta hana ni zuwa in na zo a cikin karatu sati mai zuwa zan bada uzuri in bada hakuri da Allah ayi hakuri sati da ya wuce ban zo ba saboda kaza wani idan ya yi tafiyar sa ya je dawo ni kuma zai zo bani hakuri ya ce da Allah kai hakuri malam ban zo ba nan wanda bai zo da tafi ba ya tafi zuwa faɗa mu ina ganin waɗannan ababai duk mu rika kallon su da siga ta abu mu rika kallon su da siga ta mutuntawa kana mutunta karatu da mai yin karatun ne gwargwadon yadda kake mutunta shi karatun na menene bai kamata ba a ce wanda yake karatu na boko yana mutunta malamin da yake karantar da shi mathematics ko physics ko english ko biology kai baka karanta wanda kake karatun fiqh ko hadisi ko tafsiri ko abin nan a wajensu wana bai da kima a wajenka kai so kake kulle ya faɗa ma abin da kake so wannan ba daidai bane ba cikin addini din ko har mutum zai zama abin da zai faɗa mutane shine wanda suke so ba za su tsaya nan gurin bai sai ka fada ta gwamnati da tsarin sarakuna kai ta faɗin abin da kake so ga inda zaka faɗa ka samu kuɗi sai ka tsaya kawai ka faɗa talaka dan uwanka abin da yake so wanda ba kokobar zai baka billahi lazi in dai zan faɗa mutum abin da yake so ba anan zan tsaya ba wani wurin zan tafi kuma naɗi zan yi kuma in samu muridai masu rike ta irin ya ta tafiya sai ka je ka samu kuɗin ka idan wannan kake so kuma ka san baka da kiyama duk wanda ya san mal hu fil akhirati min khalaq ba da labo alahira to har kawai waɗancan ban su tsoron su ba kai kawai sai zan tsoron ka wai dan kar kai fushi ka dena karatu yau dan ka dena zuwa sai ni ka cuta ba wata mota ba ce mata zan gane yau adadin ya ragu gobe adadin ya karu yau na yi over da haka akwai karin kuɗi wata rana ko ban yi overload ba da haka ba haka ba ne mu kimanta abin da muke karanta na karatu bai kamata mu ba da lokacin mu awa ɗaya da rabi mu baro dukkan harkokin mu Allah ya mana gamda katar ya tsame mu daga cikin waɗansu ƴan uwan mu yayyen mu kallon mu abokanan mu wanda su ba haka suke ba har yanzu suna cikin ɗimuwa amma ko mu ɗauka cewa wannan abin baya da kima a wajen mu to wannan kuma hasara ce asara ce ba ku kano na asara amma dai abin da nake so ku gane shi aikin mai wa'azi shine ya faɗa mutane gaskiya kuma kare ya musu kwane-kwane aikin sa na gaba shine ya kokarin faɗin gaskiya da dalilan ta da shari'a baya nufin munanawa wannan baya nufin ba zai kuskure ba wajen uslubi wajen approach dan adam ne shi zafi ko sanyi taron jama'a ko rashin taron su rugumi sun abin da ke kanka wanda ka karanto kake so ka faɗa duk yana da tasiri wajen abin da harshen ka zai furta iso nawa zaka furta abin da ba shi kake nufi ba sai ka ji kasa sai ka ji me yasa ka faɗa kaza wannan rugumi sun zaka dora da shi wannan kuma sai kaiwa mutum uzuri akan wannan magana da mutum dubu dubu ɗaya da wani abu lokaci guda ba ta daidai da mutum magana ɗaya kai da shi gashi kai da shi a ɗaki ba haka take ba sannan wani lokacin fa kana kan hanyar zaka zo wajen karatu a hanya wani abu na iya faruwa ya dawo maka lissafi yayi tasiri akan karatunka yana faruwa yau da dama a hanya ko ne ya bugo maka waya ko ne ya rubuto maka text ko ne ya zo maka overtaking ko ne ya zo buga maka ko ka buga wani ko ka ga wani sai tasiri wajen ka tabo da abin a kullu a ranka ya dama maka lissafin ka gaba daya yakin wannan na faruwa to haka ya kamata wanda duke karanta da ku rika ba shi uzuri gurgudu yadda za ku iya na'am me hukuncin saye da sayar da ruwan alwala bayan an yi kiran sallan karshe na ranar juma'a bai halatta ba da aka ce wazarul bai ai duk ɗaya ne komai da komai ai ba ce wa banda sayar da ruwa sannan kun san shi sayar da ruwa akwai matsala ba shi kai shi sayar da wallahi ko magana sayar da ruwa ba akwai magana akan ta ba shin ya halatta mutum ya sayar da ruwa ruwa kawai muke magana ya halatta ya sayar da ruwa ruwa kawai muke ce ruwa da iska dukkan su ruhin rayuwa ne ya halatta mutum ya sayar da iska ina muku ba shi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ba tattauna wannan matsala dan fadlu ma maza Allah ya nasi a kai ba shi halatta mutum ya hana mutane fadlu ma shi ne rara na ruwa wanda ya karu a kan bukatar ka sai wani ya zo yana so bai halatta baka hana shi da halatta ba kokaci sai ka sayar masa to amma kila masu sayar da ruwa yanzu ta wuyin da za su yi shi ne sun je sun ɗauko shi daga nesa babu shi a kusa ko sun zuba shi a cikin mazubi babu shi a kasa ko an sa shi a cikin leda an sa shi a cikin kankara ya yi sanyi wannan kila shi ne tawilin da zai bayar da damar halacci amma dai ruwa haka Allah ya kawo magana sosai da sosai ma dai ƙarin bayani wasu rana tun da yanzu mun buɗe kofar amma dai mu haƙura da ɗan abin da muka ji yanzu. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك